This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
To jama'a barkanku da wani da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka a wannan lasariya ta wannan Lahadi akan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Niger ana jin mune kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da Fara'a da Nomad da Saroniya da Dalol da kuma Niya a birnin Kwani. Yayin da masu kwamfuta suke kama mu a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. To jama'a marhaban kulale Aliyu Mustapha Sakwata ne tare da Usman Ahmad Kabara muke tarbon ku ga shirinmu na wannan lokaci. Bari mu fara muku da kanin labarai ku ji.
To haka yake shugaban Faris Hassan Rouhani ya ce jamhuriyar musulunci ta Iran ta shiga sabon shafi na tarihi bayan janye takunkuman da kasashen duniya suka kakaba mata game da shirinta na nukiliya. Har ila yau kuma Amurka da Iran din sun yi musanya mai wahala ta musanyar fusunoni na juna inda kuma aka aiwatar da hakan. Burkina Faso ta bada hutun kwanaki uku akan harin nan da aka kai sanadiyar mutuwar mutane kimanin 29 a kasar.
Tuma da latoba kun gama jin labaran ne za mu ji ra'ayin wasu 'yan Najeriya game da sa kafar wando da almundahanna da gwamnatin Buhari take yanzu.
Abinda ake yanzu zai sa ya zama darasi a nagaba idan suka je ofishin gwamnati su kyale wa talakawa dukiyarsu.
Sannan a jihohin Sokoto da Zamfara kuma kashe-kashe da barayin dabbobi ke damun mutane.
Gwamnatin duk da za ta tsaya ta ga ana ta kashe mutane ba za ta ce komai ba, to babu shakka wannan zalunci ne.
Za mu leka a jamhuriyar Niger mu je da shugaban wannan kasa na yanzu Muhammadu Isu ke cewa ya faci ka dukkan alƙawuran da ya ɗauka na kamfen ɗin shi na farko. Sannan mu koma Kaduna mu ji ra'ayoyin wasu da aka haifa bayan sardauna a kan abin da suke gani a wurin 'yan siyasan yau.
Kullun taro suke, kullun shan shayi suke, kullun maganar sardauna suke, amma mun rasa sardauna har yanzu. Ni ina ganin ma su daina taro kawai, su kuma daina tunawa da sardauna suna ɓata mana rai.
To bayan duka wannan tun da Lahadi ce muna da shirin bishara na Gras, amma sai mun gama baku labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labarai. Shugaban Farisa Hassan Rouhani ya ce jamhuriyar musulunci ta Iran ta shiga wani sabon shafi na tarihi. Ya bayyana haka ne a lokacin da yake jawabi yau ga manema labarai a yau Lahadi, inda yake yabawa janye takunkuman da kasashen duniya suka kakaba musu sakamakon shirinsu na nukiliya. Amurka da sauran manyan kasashen duniya ne suka dage wa Iran din takunkumin tattalin arzikin da na kuma man fetur, bayan da suka karbi rahoton ma'aikatar kula da harkokin makamashin nukiliya ta duniya akan cewa Farisa din ta bada haɗin kai game da yarjejeniyar da aka kulla a watan Yulin bara da ta gabata. Haka kuma sun kwashe kusan shekaru biyu ana jani'in jaka kafin aka cimma yarjejeniyar. Cikin yarjejeniyar har da zuke duk wani man da yake cikin kwamin nukiliyar ta da kuma tumbuke duk wasu na'urorin hada nukiliyar, sannan kuma da bada dama ga masu sa ido akan makamashin na nukiliya ta duniya da su shiga cibiyar da ake kera makamin nukiliya a kasar. Sakataren wajen Amurka John Kerry ya ce a yanzu dai kan babu sauran fargaba ga kawayen Amurka a gabas ta tsakiya, domin kuwa an samu an shawo kan lamarin. Kasar Iran din dai har ila yau da Amurka sun yi wata musanya mai wahala a tsakanin fursunonin juna da za su saki a jiya Asabar suka kulla kuma aka aiwatar ya zuwa yau, inda suka amince da gaban diplomasi jami'an diplomasiya ta duniya a Vienna a lokacin da suka taro a jiya domin karkare maganar takunkuman Iran. Cikin waɗanda aka saki din har da ba American din jaridar nan Jasir Razian da kuma wanda yake aiki a Washington Post, sai wani pastor da wani sojan ruwa ba America din asalin Iran. Gaba ɗaya dai Amurkawa guda biyar ne aka saki, su kuma Amurka za su saki wasu Iraniyawa guda bakwai da aka tsare bisa zargin karya ka'idojin takunkuman tattalin arzikin da aka kakaba wa Iran, da kuma wasu da ake tuhuma su ma za a saki su. An kwashe watanni 14 ana muzurai kafin aka cimma wannan matsaya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murar Amurka a Washington DC. Kasar Burkina Faso ta bada hutun kwanaki uku ga duk fadin kasar na zaman makokin mutane guda 29 da suka mutu wanda suka fito daga kasashe 18 sakamakon mummunan harin da aka kai a wani babban hotel mai suna Splendid dake babban birnin kasar. Waɗanda suka mutu a harin sun hada da wasu ƴan kasar Canada guda 6 da ƴan kasar Faransa guda 2 da ƴan kasar Switzerland guda 2 da kuma wani ba America guda 1 sai kuma mutane da dama da suka jikkata. Shugaban Burkina Faso Roch Marc Christian Kabore ya bayyana a birnin Ouagadougou cewa wannan yana ɗaya daga cikin munanan hari ko kuma wani daga cikin abin da ya zama musu na farko wanda suka gani a munanan hare-haren da ake kaiwa a duniya. Kasar ta yi Allah wadai da wannan harin wanda kuma tuni kungiyar ta'addar Al-Qaida Maghreb suka dauki alhakin kai wannan hari. Wani dan kunar bakin wake da ya kai hari kan jami'an gwamnati a gabashin Afghanistan ya kashe mutane 13 tare da raunata guda 14. Kakakin gwamnatin Afghan tace yace dan kunar bakin waken ya tada kansa ne a Jalalabad a harabar gidan wani fitaccen ma'aikacin gwamnati mai suna Ubaidillah Shinwari a lardin Nangarhar, amma jami'an sun ce wannan shi ya fita ba tare da ya ji rauni ba. Kafofin yada labaran yankin sun rawaito cewa bam din ya tashi ne daidai lokacin da membobin yankin suka taru a gidan Shinwari don taya shi murnar dawar dan uwansa gida. Yan Taliban da aka kakaba ma wannan alhakin kai hari sun ce san ba su suka kai wannan harin ba. A ƙarshe jami'ai a Indonesia sun ce fararen hula guda 4 ne da kuma ƴan ta'adda guda 4 suka mutu a mummunan harin da aka kai a makon jiya a birnin Jakarta na kasar. Amma a yau sun bayyana cewa wani ma'aikacin banki shi ma ya mutu a sakamakon raunin da ya ji a wannan hari. Yan bindiga ne suka kai wannan harin tare da harba bamabamai a wasu wurare. A baya dai jami'an sun bayyana cewa an kashe mahara guda 5 ne, to amma daga baya sun ce sun gano cewa ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe din ba mahari bane, farar hula ne, wanda kuma abin ya ritsa da shi ne a lokacin da ake musayar ruta da ƴan ta'addar wanda hakan ya jikkata mutane 34. Daya daga cikin maharan da suka mutu din an taba kama shi bisa mallakar makami ba bisa ka'ida ba a lokacin da Barack Obama shugaban Amurka ya ziyarci kasar. Shugaban ƴan sandan kasar Badrin Haiti ya ce an cafke mutane 12 a baya bisa zargin wannan hari, sannan kuma a jiya Asabar ma an cafke wani matashi dan kimanin shekaru 28 a cikin jirgin kasa, inda da ya ji matsa ya ce yana ɗaya daga cikin waɗanda za su kai munanan hare-hare. Indonesia dai ta fi kowace kasa a duniya yawan musulmai.
Daga shekar Usman Ahmad Kabar ya kawo muku labaran duniya daga Washington. Tubari mu shiga rahotannin mu yanzu. A kwanakin nan hukumar hana mandahana ta Najeriya to EFCC take ta kama mutane musamman ƴan siyasa kan zargin sun ci hanci da rashawa. To ya jama'an Najeriya ke kallon wannan abu ne?
Bada umarni kai tsaye don hukumar yaƙi da cin hancin Najeriya EFCC ta binciki manyan amsoshin sojan tsohuwar gwamnatin Jonathan, har ma da tsohon mai bada shawara ta fuskar tsaro Kano Sambo da Suki, ya ƙara nuna dalilan da ya sa shugaba Buhari yake nanata batun yaƙi da cin hanci a duk wani jawabi da ya gabata a lokacin kamfen. Sabon zargin dai ya hada da sayan jiragen yaƙi masu saukar angulu guda 2 kan dala miliyan 136. Da bincike ya nuna sabon jirgi irin wannan guda 1 bai fi dala miliyan 30 ba. Yan jam'iyyar gwamnati APC na ganin binciken ya taɓo dun mai hannu da hukunta waɗanda aka samu da laifi. Ga ɗan kamfen ɗin APC Shuaibu Malam Bura Gabcari.
Babu wanda zai so a ce ya yi sata ɗansa ya sani, matarsa da ƴan uwansa gabaki ɗaya su san cewa shi ɓarawo ne. Babu wanda zai so haka. Abinda ake yanzu zai sa ya zama darasi a na gaba. Idan suka je ofishin gwamnati su kyale wa talakawa dukiyarsu ya kai ga abin da za a yi musu, asibiti ne, aikin hanya, aikin ruwa, aikin ilimi, duk abin da ka sani a kasan nan komai ya tsaya cik ba abin da yake tafiya.
Dawo da yaki da rashin da'a kamar yadda Buhari zamanin soja ne ya dace kirkiro da shi a manhajar makarantu, in ji wani malamin primary a Jalingon jihar Taraba wanda ke ganin malamai za su iya rike amana don ba su gurɓata da almubazzaranci ba.
Sunana Abbas Saidu Lau, ya maida mu kuma sunayen ma'aikata a fahimci muna da muhimmanci mu ji wannan dadin ya zama nuni a gare mu har dai a zo a samu wasu masu fado cikin mu su daina tunanin tafiya NNPC ko YY na man petrol su zo mu riƙe allin nan da su mu ci ainihin halaliya wadda ba sau da dama ba za ka ji an kai malamin makaranta EFCC ba saboda abin da ke hannun shi bai taka kare kare ba dumame ma ya firin jaye a tafiyan.
Dan kamfen din PDP Lamido Umar Cikaire bai ga nasarar gwamnatin Buhari ba baya ga batun yaki da cin hancin.
Ga abun nan zai kwakwabe an so ma babu abinda ba a yi na ganin dama na gulman maki na sharri na gaskiya a gwamatse dole mai mulki ya zama yana da dottaku. Kada yan gulma su dinga kawo masa labarbaru ko ana ta watsa labarbaru ana ta aiki yau ayi kaza bai yi ba yau gobe ayi aiki kaza ta ya gwamnati za ta tafi da haka. Ana cewa za a yaki cin hanci da kaza da rashawa da baganin PDP da munafukai da azzalumai to ayiwa talaka aiki mana kuma ga abin bakin ciki mai yana ta ƙara faduwa in an ce za a yi aiki ma ina kudin dole dai shugaba ya zama mai hangen nesa mai hakuri da hankali da ya nitsu amma yanda ake ta garkar ake ta kaiwa da komowa din na akan wayansu abubuwa fa ba zai yi ba.
Za a ci gaba da irin wannan muhawarar da za ta iya sauya salo da zarar kotuna sun fara yanke hukunci kamar yadda shugaba Buhari ya yi fatar gyaruwar sashen shari'a. In za a tuna wasu da ake zargi da almundanar irin su Bello Aliru da Tayiru Bafarawa sun samu beli amma saboda su ki na hannun jami'an tsaron farin kaya DSS shi ko kakakin PDP Olusemitu amma kai Adanansa ne can gidan yarin kuje. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja Nigeria.
Sata ta koma dubaru amma in don a yi sata har adamu kasa kowa ya karbu sai waɗanda ka aikin nan na gwamnati masu yi ni ofin rubutu Umaru ya an cewa an mai barayi to hidimar ta adda kwari tare da cica yan adama mai magana banza da wahi.
To a gaida Nasiru jiya shugaban Niger Muhammadu Isi ya je wani kauye da ake cewa mai yayi a can Niger din yayi bikin bude wata hanya kuma a wurin ne yake cewa dufa alƙawarin da ya dauka a campaign na farko ya cika su.
Baka su da wannan ziyarar aiki ta shugaba Alhaji Isu Muhammadu da ya kaiwa mutanen jihar Mai na nasabar cika alƙawarin da ya dauka lokacin yaƙi neman zaɓe wa shekaru biyar suka gabata sai gashi a bakin kafa tubulin farko na shata hanya Chaduwa Mai wanda za ta dauka tsawon kilometer 58 a kudaden zatulakume na aiki miliyar 27 da ƴan kai kudaden sefa. Ga shugaba Isu Muhammadu gaban mutanen Mai.
Zan jagorancin wannan biki na asatubali na wannan aiki na kwamta tsakanin Chaduwa da na Mai. To ga shewa alhamdulillahi wannan alƙawari an cika. Za a ci gaba da shi a tasawa kuma za mu ka wannan aiki ya Allah ya ba hali iyakacin na shari'a. Allah ya ba mu sa'a alƙawarin duka 100% an cika.
Sani na ji ta bakin al'ummar garin Mai yadda suka jira wannan kokarin shugaba Isu Muhammadu ta hanyar samun hanyar zuga-zuga.
Sai godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama gaban idan mu ai wannan biki. Wannan ba ƙaramin aiki ba ne. To wannan shi ne ci gaba. Waga hanya da za a yi za ta ba da dama a ta zurga-zurga a yi ta kai da kawo ciniki ya tabbata arzikin tattalin ƙasa da arziki su tabbata.
Ciki ne sosai sosai yadda da ba a tsammani. Mu dai alhamdulillah sai godiya.
Kun ga wannan hanya abu ne wanda muke jira shekaru da shekaru. Yadda aka aza tubalin nan aiki ya ci gaba ya ta yi ba da an ɗauki dogon lokaci ba.
Ƙarshen jawabinsa shugaban ƙasa Alhaji Isu Muhammadu. Na fatan zaɓuɓɓukan da ke tafi a yinsu cikin tsanaki cikin kwanciyar hankali. Shaibu Mani, muryar Amurka daga Mai, jihar Maradi, jamhuriyar Nijar.
Zamani ai Allah ke da shi dan adam baya da zamani almudabbiru ke tafiyar da shi yanda ya so haka zai gani Allah
mana kansa shi
mai da shi
wanda mana kawai da shi
Allah
bayan tushiya.
To a gaida malamani Shaibu a Maradi bari mu koma Najeriya inda sace-sacen dabbobi da kan zo haɗe da asarar rayuka ke zama abin damuwa ainihin a jihohi biyu na arewa maso yammacin ƙasar.
Duk da matakan da hukumomi suka ce suna ɗauka akan kai hare-hare da satar dabbobi a wasu yankunan jihohin Sokoto da Zamfara lamarin sai ƙara haɓaka yake da kuma yake daɗa saka damuwa a zukatan mazauna yankunan. Gungun mahara dauke da makamai sun jima suna kai hare-hare inda wasu lokutan sukan karkashe mutane su cinna garuruwan wuta su kuma kora dabbobi su wuce da su musamman a jihar Zamfara da wasu bangarorin karamar hukumar mulki ta Isa a cikin jihar Sokoto. Umar Babuga daga yankin Bakura a cikin jihar Zamfara ya bayyana yadda lamarin yake a halin yanzu a yankin nasu.
Baya da za a yi dai malam Murtala yanzu duk azinciyon da annan baya da za a yi mai shanu ya tasa murin ne yake shanu ya ka zuwa da su don da ka wuce kana wuciya yanzu ana wani na kira nagari ma da mutane gare su cikin gari wanda zai kira ke a tarbe ka can gaba ko shanu gare ka ko wani mashin na kwarai wani bangare bai biyo a gare ka. Jami'an tsaro iyakar su zo iyakar jami'an tsaro akwai sojoji suna zuwa iyakar su bi goda bai su wuce proja ta iyakar su ta soja. Babu wani mataki wanda muka ga gwamnatin jiha ta yi ko gwamnatin tarayya in ba yanzu da baya da muka ga ma sojoji suna bi farko ko sojoji ba su bi hanyar nan amma yanzu da baya suna bi goda da nan na bage da su wuce su zagayo su dawo amma ba su shiga dajin da su. Abin da ake kira mu ga hukuma suwa Allah suwa annabi su taimaka muna al'amarin na a kawo muna ƙarshe na hankalin mai kwanta.
Na yi ƙoƙarin ji daga gwamnatin jihar ta Zamfara a kan lamarin to amma hakan bai samu ba. To sai dai a can baya a wata zantawa da gwamnan jihar Abdulaziz Yare Abubakar cewa ya yi alhakin gwamnatin tarayya ne na tsare dukiyoyi da rayukan jama'a duk da yake gwamnatin jihar na iya nata ƙoƙarin. To sai dai a jihar Sokoto kan majalisar dokokin jihar ce ta ɗauki nata matakin na tattauna matsalar tare kuma da matsawa gwamnatin tarayya lamba da ta ɗauki ƙwararren matakai. Honorable Habibu Halilu Modaci shi ne ɗan majalisar dokokin jihar mai wakiltar mazaɓar Isa mazaɓar da ake samun matsalar hare-haren a jihar Sokoto.
Waɗannan mutane ne da ka hitowa daga cikin daji su shigo garuruwan Manawa, Kamarawa, Tsaika, Ɗangwandi da kuma Gebe su kori mutanen nan su kwashe dukiyarsu su kuma hahalbe su su kashe su don ina tabbatar maka mutum uku yanzu aka kashe saboda haka kaga wannan babu adalci a ciki. Gwamnatin duk da za ta tsaya ta ga ana ta kashe mutane ba za ta ce komai ba to babu shakka wannan zalunci ne saboda haka muna kira ga gwamnatin tarayya ta hito hili ta kare dukiyar jama'a da kuma rayukansu.
Ko baya ga rasa rayuka da dukiyoyi hare-haren barayin shanun ya raba wasu da dama da muhallansu. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Tawage da Murtala daga Sokoto. To bayan da aka kammala tarukan tuna tsohon shugaban arewacin Najeriya sardaunan Sokoton sa Ahmadu Bello a Kaduna, wakilan a can garin sun jiyo ra'ayoyin wasu 'yan arewan da aka haife su bayan da sardaunan mutu kan wa'annan hidimomu.
Assalamu alaikum, sunana Lawal N. Muhammad. To alhamdulillah wannan taro ne mai mahimmanci. Idan muka yi la'akari da abin da dan Kwairo ya faɗa a waka ya ce firimiyan jihar Arewa Ahmadu abin da kai ma Najeriya har ƙasa ta nade ana tuna ka. To wannan kawai in muka kalla haka abin yake kuma wannan magana da wannan mawaki yayi haka take har ƙasa ta nade ana tuna Saddauna. Kullun ana Saddauna ana cewa ai koyi da halin Saddauna amma har yanzu shugabannin nan namu na Najeriya ta yau ba su kwaikwayi halin Saddaunan ba. Me ye halin Saddauna? Gina al'umma, kawo ci gaba a ƙasa, kula da ilimin yara, amma har yanzu shugabannin mu kullun surutun su a mu zo mu koyi da Saddauna mu koyi amma har yanzu basu ma kamo hanyar da zasu kwaikwayi Saddaunan ba.
Assalamu alaikum, sunana Sama'ila Tsiga. Barayi lokacin nan ba gaskiya ban san lokacin ba amma dai ina da samun labarin sa. Gaskiya abin da ya kamata a nan shine manyan mu shugabannin mu ne su kasance suna koyi da Saddauna, ba wai a dinga cewa Saddauna amma duka shugabannin mu yanzu ba su koyi da magana da abin da Saddaunan yayi su kuma su yi mana. Sannan kuma bayan haka kaga kamar makarantu akwai ABU da sauransu haka duka Saddaunan shi ya asasa su amma kuma a halin yanzu da ake ciki kila yawanci ma maimakon a ci gaba daga inda Saddauna ya aje sai dai komai yake koma baya kuma a halin muna da shugabannin a yanzu.
Sunana Muhammad Tukur Ibrahim. Saddauna jarumin mutum ne, mun rasa irin shi har yanzu saboda shugabannin da muke da su a yanzu a wannan lokacin kullun taro suke yi, kullun shan shayi suke, kullun maganar Saddauna suke, amma mun rasa Saddauna har yanzu. Idan muka duba irin ayyukan da Saddauna ya ɗauko, Allah ya mai gajeren kwana, da yanzu Najeriya dole mu haɗa kanmu da Ingila, amma yanzu ba mu san ma da wace ƙasa za mu haɗa kawunanmu ba. Mu ba mu san Saddauna ba, waɗansunsu ma su suka san Saddauna don ya shiga cikin aji ya ce waɗannan ku yi Ingila, waɗannan ku yi Amerika. yanzu ko su sai dai su kai ƴaƴan su Ingila, su kai su America, su sun zama sardaunan kansu kenan, ba su yi ma koyi da wancan ba. Saboda haka ni ina ganin ma su daina taro kawai, su kuma daina tunawa da sardauna suna bata mana rai, dan mu idan suka yi to kullun ran mu baci yake, dan ba mu fahimci komai game da su ba. Su suka san sardauna, ashe ko su ya kamata su bi hanyar sardauna, mu kuma masu tasowa sai mu bi hanyar su. Daga nan har Najeriya ta kai yadda ma ba kowa yake tunani ba.
Assalamu alaikum, sunana Saminu Umar Alajawa. To gaskiya abinda zamu ce taro ne wanda ya kamata ma a ce mun yi juyayi, saboda tun da ya wuce ba a samu shugaba wanda ya kai shi ba, sai dai kamantawa. Da a ce misali ya kusanci waɗannan shekarun, ma'ana Allah bai karbe shi ba a wancan lokacin ya dan nisan kwana, to da Najeriya da muke a yau ba ita bace a yau. Da wata Najeriya ce ta daban, wanda dan Najeriya zai san cewa shi dan Najeriya ne. Amma gashi kamata yi ma a ce ana zaman makoki, ba magana ko a ce a haɗu a yi wani murna da sauransu ba, saboda abu ne na damuwa rasa su da aka yi shi ya sa muka shiga cikin irin wannan yanayi da muke a yau. Ban san shi ba, labarin shi aka bani. Saboda haka ko da baka san sardauna ba, ma'ana ko sai bayan da ya wuce aka haife ka, to in ka taso dole za ka san cewa shi sardauna, za ka san waye sardauna a labari kawai.
To ma da lamuna gode wakilinmu Isa Lawa Ikara da ya haɗo mana waɗannan ra'ayoyi. To bufa safi ya ce a nan Washington karfe 10:21 na safe ga Grace.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin Bishara. Idan kuna biye da mu, shirin ya karbi bakuncin Pastor Yahaya Lawal Mai Gurmi, wanda yake amfani da baiwar da Allah ya yi masa wajen aikin Bishara.
Allah Ubangiji, idan Allah ka taimaka mu, haba mahazzada haushin baki kare ba ya hana kura shiga gari. Barki tuwon kan zo mu yaki sai da makami mutuwa mai dan baki, yaro ya saba wani yaron mai aikin lauyan ko dole uwan naki, yaran bana ta'ala Ubangiji na yoya maran bana yalla yoya maran bana arrahimu yoya maran bana arrahman yoya maran bana haba maza da mata ina kira gare ku, ku zo ku karbi Isa Ubangiji domin shine Ubangiji na kuma shine da mata kuma shine dare da rana. Sai ku karbi Isa domin shine Ubangiji na.
To mun gode ƙarar da gaske. To banda wannan aikin buga gurmi, akwai wani abin da kake ko kuma shine kake musamman ainihin abin da kake kenan na rayuwar yau da kullun?
Yanzu dai a rayuwar yau da kullun abin da na zauna a kai kenan, domin ni bana noma bana sana'a, abin da na tallaka kenan a kai aikin Bishara. A nan wannan aikin Bishara ta wajen ikon Ubangiji nake ci nake sha tare da ni da iyali na da Ubangiji Allah ya bani.
Wato yaya zaka bayyana shekarun baya waɗannan kamar ƙungiyoyin mawaka sun yi tashe ƙwarai da gaske, wacce ƙalubala musamman zaka ce mawaka irinka suke fuskanta?
Ƙwarai da gaske, gaskiya mawaka muna fuskantar ƙalubala ƙwarai da gaske a kowane gefe, domin mun gane wannan aiki musamman wannan gurmi da na fara yin aikin Bishara da shi. A yanzu kam ban taɓa jin wani wanda yana aiki da gurmi a sashin Bishara ba, in ba ni ɗin da na fara yanzu ba, sai dai ko waɗanda suke tasowa. To ƙalubala da nake samu shine ba wai ina samun tsanani ko kuma damuwa ta wajen aiki ba, sai dai na gane cewa wannan gurmin ya karbi ta wajen mutane akan aikin bishara domin suna ganin wani sabon abu ne wanda aka kirkiro a duniya ayi gurmi ayi bishara da shi domin wani abu ne wanda ba a taba gani ba ba a taba ji ba domin duk gurmi da ake ji ana buga shi ne a duniya ko a gidan giya ko a waɗansu wurare amma sai ya kasance ga gurmi yau a cikin bishara to ina samun kalubala kwarai da gaske yadda mutane sukan kawo sha'awar su da marmarin su da jin dadin su na wannan aiki na aikin bishara sashin gurmi
to in da ma zan tambaye ka wannan gurmin a ina ne kuke samun shi kai ka iya hada shi ne ko kuma a kasuwa kake saya idan kasuwa kake saya ana samun shi ne a kasuwa ko ina ko kuma akwai wadansu wurare takamammu da ake sayan su
ni ne nake hada wannan gurmi da kaina domin ba inda zaka samu wannan a kasuwa shi ba kamar kalangu ko ganga ko sauran abin da ake kadawa ake samun su barkatai ba sai wanda ya iya shi wanda yake morar shi shi yake hada kayansa da kansa ni ne nake zuwa kasuwa in yoce fanan da zan hada wannan gurmi in zauna in hada shi da kaina domin babu wanda in ba ka iya ba ba zai iya haduwa a gare ka ba saboda haka babu shi a kasuwa wanda zaka je ka ce bari ka je ka sayo gurmi a kasuwa ka zo ka dinka ai ko kuma ka buga sai dai ka hada abunka da kanka in ka iya
to tunda ba a sayar shi a kasuwa zai iya zama sana'a misali ka ringa hada ta kana saida ta za ta yi kasuwa misali
zai zama da wahala ya zama sana'a a dinka a sayar domin shi gurmi kamar yadda na faɗa ba kamar kalangu da sauran abubuwa bane yana da wuyar gaske a koye shi ko kuma a iya buga shi to ko da an yi shi an kai shi kasuwa zai zama da wahala a saya domin in ba ka dauki lokaci ka dauki shekaru kana yin sa ba zai zama da wahala ka iya gurmi domin kuma kadi ne wanda yana da wuyar gasken gaske a koye shi
Allah ubangiji dan Allah ka taimaka min haba mahazzada haushin baki kare ba ya hana kura shiga gari barki tuwon kan zo mu yaki sai da makami mutuwa mai jan baki yaro ya saba wani yaron mai aikin lauyan ko dole uwan naki yaran bana da ala ubangiji na
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan wannan makon sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji burin faso ya hayya da kuma gudunmuwar da zai iya bayarwa ga al'umma da wannan sana'a. Kafin na madadin faso ya hayya Lawal mai gurmi, alheri ke cewa bari kauna Allah uba, da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.
Ga sheki Grace da malamin nan mai gurmi. To yanzu bare mai da kurin Usman ya ba ku labarai take ci. Mu je malam Usman.
To sannun ku da aiki. Shugaban Farisa Hassan Rouhani ya ce Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta shiga wani sabon shafi a rayuwarta wanda aka dauke musu takunkumin da aka kakaba musu daga kasashen duniya na tattalin arziki game da shirin ta na nuclear. Amurka da sauran kasashen duniya ne dai manya suka dage wa Iran wannan takunkumi na kare tattalin arziki da man fetur. Kasar Iran din da ya har ila yau da Amurka sun yi wata musanya mai wahala inda suka saki fursunonin juna a jiya Asabar inda zuwa yau aka aiwatar inda suka amince a gaban jami'an diplomasiya daban-daban da suka taru a Vienna don karkare maganar takunkumin da ke harɗa da kasar ta Iran. Burkina Faso su kuma sun bada hutun kwanaki uku a duk fadin kasar a mazaunin makoki ga mutane 29 da suka mutu wanda suka fito daga kasashe guda 18 a mummunan harin da aka kai wani babban otel mai suna Splendid da ke Wagadugu babban birnin kasar. Waɗanda suka mutu a harin dai sun hada da 'yan kasar Canada, Faransa da Switzerland da nan Amurka.
To a gaishe kamar da shi wasu da kokari ka ci albashinka na yau. Jama'a nan za mu ku abin da Yarba ke cewa odabo sai gobe tun da yau Lahadi ce ba ma da shirin dare na karfe 9 da rabin nan amma muna fatar bullo muku gobe da safe kamar yadda muka saba da shirye-shiryen da muka saba ji da karfe 6 na safe da kuma shirin mu na biyu da zai zo da karfe 8. Yanzu a madadin dukkan wannan sashen musamman Amurka inda muke danuwa zuwa karfe 10:30 na safe musamman shi Usman da Caleb ya bada umarni da kuma injiniyoyin mu Ali Mustafa Sokoto ne ke fatan Allah ya sa mu kare sa sauran wani lafiya. Assalamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.